Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Aisha Tisle da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri ne wa Talata 16 ga watan Yuni. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Aishatu da kanin labarai.
Hukumomi a Beijing sun kakaba matakan killace kai a unguwanni 21 domin hana sake yaduwar cutar coronavirus da ta kama mutum 106 a babban birnin kasar China. Ranar Alhamis ne ake sa ran za a rantsar da shugaban kasar Burundi da aka zaba Evariste Ndayishimiye mako daya bayan rasuwar shugaban kasar mai barin gado Pierre Nkurunziza a cewar kafafen yada labaran kasar. Kasar Koriya ta Arewa ta aiwatar da barazanar da ta yi na rushe ofishin jakadancin abokiyar gabanta da ke Arewa da kasar a wani mataki da zai kara ruruta tsama da ke tsakanin Pyongyang da Seoul.
Dokanin labaran kenan, bayan kashi na farko na labaran duniya za a ji inda aka kwana a rikicin Fulani da Nufawa a jihar Kwara ta arewacin Najeriya. Za kuma a ji inda aka kwana a yaki da cutar COVID-19 a Ghana da kuma jawabin shugaban kasar. Sannan idan muka kada jamhuriyar Niger za a ji inda aka kwana a bincike da kuma shari'ar almundahanar da ake zargin an yi a ma'aikatar tsaron kasar. Kamar kowace ranar Talata, yau ma muna tafa da shirin noma tushen arziki, amma yanzu sai a gyara zama a sha kashi na farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Hukumomi a Beijing sun kakaba matakan killace kai a unguwanni 21 domin hana sake yaduwar cutar coronavirus da ta kama mutum 106 a babban birnin kasar China. A jiya Litinin an samu karuwar adadin masu cutar bayan da jami'ai suka tabbatar da sababbin masu cuta. An sanar da bullar cutar ne a karan farko ran Alhamis, wanda aka danganta da kasuwar kayan abinci dangin kifi a Zimfradi da ke kudu maso yammacin birnin. An killace kusan mutum 90,000 da ke zaune a unguwanni a gidajensu, ana kuma gwada su. Hukumomin Beijing sun hana waɗannan mutane da ke da hatsari sosai barin birnin. Haka zalika sun hana motocin haya gudanar da sana'arsu. Duk da wannan mataki da Beijing ta ɗauka, an samu ɓullar cutar COVID-19 a wajen babban birnin. A wajen babban birnin an sami akalla mutum guda ɗauke da cutar a lardin Qingyun bayan da ya taso daga Beijing ta jirgin sama. Birane da dama na umurtar matafiya daga Beijing su killace kansu saboda hana sake yaduwar cutar da ta faro daga birnin Wuhan a ƙarshen shekarar bara da ta haddasa annobar da ta kama sama da mutum miliyan 8 kuma wajen 436,901 suka mutu. A halin da ake ciki kuma, hukumar lafiya ta duniya wato WHO ta ce babu wurin da za ta ce ba za a iya kama coronavirus ba. Shugaban agajin gaggawa a hukumar WHO Dr. Michael Ryan ya faɗi hakan ne a yayin da yake amsa tambayoyi a Geneva game da rashin hadarin kamuwa da cutar ga matafiya ta jirgin sama, yayin da kasashen Turai da dama suka bude iyakokin kasashensu ga masu yawon bude ido. Babban daraktan WHO Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus ya gargaɗi jama'a game da yiwuwar sake yaduwar COVID-19 a kasashen da cutar ta lafa. Tedros ya ce ana samun rahotannin sababbin kamuwa da cutar sama da 100,000 a kowace rana a duk faɗin duniya a cikin 'yan kwanakin nan. Ya kuma gargaɗi kasashen da suka dakile cutar su kasance cikin shirin karta kwana. Ya ce akasarin adadin waɗanda suke kamuwa da cutar a Amurka da kudancin Asiya ne. Daga cikin kasashen da ke kudancin Asiya akwai Pakistan, inda masana suka ce adadin waɗanda suke ɗauke da cutar coronavirus zai ninka da zuwa ƙarshen wata idan al'ummar ƙasar suka yi watsi da bada tazara tsakaninsu. Har yanzu dangane da annobar COVID-19 a nan Amurka, wani sabon rahoto daga cibiyar kula da hana yaduwar cututtuka ya ce adadin waɗanda ke mutuwa da cutar COVID ya ninka har sau 12 tsakanin waɗanda suke fama da waɗansu cututtuka kafin kamuwa da cutar fiye da sauran mutane da ke kamuwa da cutar. Manya daga cikin cututtukan da ke haddasa mutuwa sosai sun hada da ciwon zuciya da ciwon suga da kuma huhu. wani bincike da jami'ar Chicago ta gudanar na nuni da cewa kashi 11 cikin 100 na Amurkawa bakar fata na da aboki ko dangi da ya mutu daga coronavirus idan aka kwatanta da kaso 4 cikin 100 na fararen fata. Masana a harkar lafiya sun bayyana rashin samun kyakkyawar kulawa daga cikin dalilan, duk da cewa akwai waɗansu dalilan da suka haddasa hakan. A wani hasashe daga wani gwaji da tsangayar lafiya a jami'ar Washington ta gudanar na cewa mace-mace a nan Amurka sandiyar coronavirus ka iya kaiwa 200,000 nan da zuwa watan Oktoba bana.
An jima kaɗan Aisha Tusile za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Kafin nan bari mu kawo muku rahotonmu na farko, inda za mu je jihar Kwara ta arewacin Najeriya, mu je inda aka kwana game da rikicin Fulani da Nufawa. Nasiru Batsari, gare ka.
Wani rikici da ya barke a tsakanin al'ummar Fulani da kuma kabilar Nufawa ya yi sanadiyar akalla mutuwar mutane biyu tare da kona gidaje da dama a garin Fatigi ta jihar Kwara Najeriya. Alhaji Usman Abdullahi, wani mazaunin garin Fatigi ne, ya yi karin haske akan yadda lamarin ya faru.
Abin da yake faruwa a Fatigi wani kawai muke ci a lata, akwai wani yaro Fulani da ya tuka mashin yana so ya samu hatsari da wani da suke magana, daga baya Fulani ya cire ada ya sara mutum. Da ya sara mutum kawai ne masu kan su rama abin da ya kawo fitina kenan.
To yanzu wani hali ake ciki to?
To sun kuma police sun zo sun tsaya ma. Ba san abin da yake da redin da ko za su fara kuma da dare na mutum ne ba. Saboda sun masu kan Fulani sun kashe mutum biyu, daga baya masu gari ne sun wasa sun fara kona motoci da gidaje.
To a yanzu haka dai akwai ɗaruruwan Fulani da suka tsere daga gidajensu, kamar yadda shugaban kungiyar Fulani makiyaya Jamiyati Allah a Najeriya Alhaji Muhammadu Kiruwa har dan zuru ya yi min ƙarin bayani ta wayar salula.
Wani ya hakari ya samu yaro ya wuce an yi aure ya wuce da macin dai bori da macin ya sa mutane kura, wanda wannan kaga ba dabi'a ba ce mai kyau. So ko mutane sai suka kama suna bugu a Allah kadari zai kwanan shi ya kare wannan wuri din nan take.
Ko
kuma sai Fulani suka mai da martanin cewa an kace musu yaro, suka zo su ma suka yi aikin rashin hankali suka yi kone-kone wanda suka kona mutanen garin a tarakta da wasu motoci na su. Wannan shi ya haifar da su ma kansu nuhawan, su ma sai suka sake taruwa da yan banga suka je suka kona gidajen Fulani kamar ga'ar Juli, suka kona ka suka kona kuma gidan tsohon ciyaman na Mai Allah na jihar Kwara wanda ake ce ma Alhaji Bawa. To wanda shi yanzu ya haifar da cewa duka hankula ya tashi da kowane bangare Fulanin duka sun bar gari.
Rundunar 'yan sandan jihar Kwara dai ta tabbatar da aukuwar lamarin. To amma kakakin 'yan sandan jihar ta Kwara DSP Okasami Ajayi ya ce a iya saninsu mutum guda ne aka kashe, sai dai akwai wasu da ke kwance a asibiti saboda samun munanan raunuka, amma tuni suka ƙara tura jami'an tsaro a yankin. Ya ce kura ta lafa, akwai jami'anmu a wurin da suke aiki domin tabbatar da tsaro. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.
Da Nasiru da wannan rahoton. Ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye, sannan kuma ana iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar gizo da Facebook da Twitter da Instagram. Ga Aisha Tusile da ci gaban labaran duniya.
Ranar Alhamis ne ake sa ran za a rantsar da shugaban kasar Burundi da aka zaba Evariste Ndayishimiye, mako ɗaya bayan rasuwar shugaban kasar mai barin gado Pierre Nkurunziza, a cewar kafafen yada labaran kasar. A makon jiya ne kotun tsarin mulki ta yanke hukuncin cewa a rantsar da shugaban da aka zaba ba tare da bata lokaci ba. Jam'iyyar NCDD-FDD ce ta zaɓi Ndayishimiye da ya gaji Nkurunziza. Ya yi nasarar samun ƙuri'u kashi 60 cikin 100 a zaben na watan Mayu, wanda jam'iyyar adawa da ba ta yi nasara ba ta yi zargin cewa yana cike da maguɗi. Ndayishimiye zai yi wa'adin shekara 7 ne kafin ya tsaya takarar a sake zaɓarsa. Kasar Koriya ta Arewa ta aiwatar da barazanar da ta yi na rushe ofishin jakadancin abokiyar gabanta da ke arewa da kasar a wani mataki da zai kara ruruta tsama da ke tsakanin Pyongyang da Seoul. Kafofin sadarwa ta Koriya ta Kudu sun sanar da jin wata kara mai karfi tare da tashin hayaki a yau Talata kusa da rukunin gidaje na Kyeongsong a yau Talata, wanda ke dauke da ofishin hulɗa da kasashe na Koriya. Jim kadan, ma'aikatar hada kai ta Seoul da ke kula da ofishin ta tabbatar da rushe ginin. Koriya ta Arewa ita ma ta tabbatar da rugujewar ginin, wanda ta danganta da kara mai karfi. Duk da cewa rugujewar ofishin ya girgiza Seoul, ya shiga tarihi tunda ya yi watanni ba a yi aiki a ciki ba. Ma'aikatan Koriya ta Kudun sun kauracewa ginin ne tun a watan Janairu saboda ɓullar coronavirus. Tun a watannin baya ne jami'an kasar Koriya ta Arewa suka yi barazanar rushe ofishin da suka kira mara muhimmanci, wanda aka samar a shekara ta 2018 domin sasanta tsakanin kasashen biyu. Kasar Koriya ta Arewa na jin haushin Koriya ta Kudu da ta kasa hana 'yar kasar da ke gudu da kuma 'yan gwagwarmaya daga jefa mata rubuce-rubucen ɓatanci ta kan iyakarta.
Gaida Aisha Tisile da ta karanto mana labaran duniya daga sashen Hausar muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu kawo muku rahotonmu na gaba, inda za a ji halin da ake ciki a yaki da cutar corona a kasar Ghana, da kuma gargadin da shugaban kasar ya yi na wajibcin sanya maski don kariya. Ridwan Abbas gare ka.
Cutar COVID-19 dai na ci gaba da yaduwa a kasar Ghana kamar wutar daji, inda waɗanda sun kamu da cutar yanzu sun kai mutum 11,964, yanzu mutum 36 kaɗai ya saura. Na waɗanda sun kamu da cutar a Ghana su kai mutum 12,000. Akan wannan hali ne shugaban ƙasa Nana Addo-Dankwa-Akufo Addo a jawabinsa na 11 ga kasar ya gabatar da wannan.
Residents of these four regions, and indeed all Ghanaians, must remember that the wearing of masks is now mandatory.
Mazauna waɗannan jihohi hudu kuma a hakika duk ɗayan Ghana ya kamata su tuna cewa sanya abin rufe fuska, wato mask, yanzu wajibi ne. Barin gidajenmu ba tare da waɗannan takunkumai ba laifi ne. An umurci 'yan sanda da su tabbatar da biwa wannan umurni wadda dokar zartarwa ta tabbatar da shi. Amma a kan titunan birnin Accra ƙasa da sa'o'i 24 shugaban ƙasa ya ba da wannan umurni, tare mutane sun yi bare da wannan doka ta sanya takunkuman fuska din.
And I say according to Bible, no, Exodus 7:15, no, me read the Bible and I mean yakopon akwai.
Kamar yadda a cikin linjila Exodus sura ta 7:15 ta nuna, ni fa na karanta Bible don shi na san abin da ya kumsa, ba na cutuwa kamar yadda littafin Allah ke faɗi, babu wadda zai iya sawa wani cuta, duk wasu matakan kariya ni ba za su yi min ba, ba za su yi min aiki ba.
Comply very well by putting on my face mask.
Ina bin ka'idodi da aka gindaya sosai ta sanya face mask na, kuma ina da sinadarin kashe cututtuka wato sanitizer. Ban yi imani da a sanya face mask ko ina mutum yake ba, kamar a lokaci da mutum ke tafiya akan titi ba duk lokaci. Kamata yayi a sanya face mask kawai lokacin da kake magana da mutane, in za ka shiga mota lokaci kenan da suka dace a sanya fix maxim.
We are on the streets and we have some people they don't have the money to buy the nose mask.
Mu a kan tituna akwai mutane da ba su da kuɗin sayan fix maxim. In ka tafi kasar Italiya, Jamus da sauran kasashe, gwamnati ke raba musu kyauta, amma anan an ce an ba su kuɗi. Ni haka ba wanda ya sai mun komai, kai ma ba wanda ya sai maka komai. To wannan kuɗi da aka ce an ba su me suke yi da shi? Hodijan mutum sai Allah, duk fa yadda ka yi da shi ya santa inda ya fito maka. Ridwan Allah Mukhtar Abbas, sashen Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana.
To gaida Ritwan, yanzu kuma bari mu kada Jamhuriyar Niger. Muje inda aka kwana a bincike da kuma shari'ar zargin almundahana a ma'aikatar tsaron ƙasar. Salamun mun Barma gare ka.
A taron manema labaran da suka kira a karon farko tun bayan da bincike ya ban kado kazamar handama a ma'aikatar tsaro. Lauyoyin da ke kare gaggan 'yan kwangilar da suka yi kauran suna a wannan badakala sun koka a game da yadda ake gogawa mutanen su kashin kaji, lamarin da suke alakantawa da rashin sanin zahirin yarjejeniyar kasuwancin da ke tsakanin su da gwamnatin Niger. Maitar Mamman Ashir Mummuni shi ne lauyan Alhaji Idi Masta.
Mu muka bada kayanmu ba bamu kuɗi ba. In ɗauka mu kaman misali biskar Idi Masta. Mashi me ya kamata kawo? Motoci, mota 50 ya kawo motocin. Cikin mota 50 mota 49 na ya kawo mota 50 suka shiga Niger gudanar ta haɗi nan gaya advance ya kamata a bashi transport cikin 100 a bashi 30 ba a bashi ba.
Kodayake har yanzu alkali bai fara sauraron waɗannan 'yan kasuwa ba, ballantana a san matsayin kotu game da laifin da ake zargin sun aikata. Waɗannan lauyoyi sun fara yunkurin wanke mutanen da suke karewa.
Face à l'exploitation subjective, partielle et tendancieuse du rapport d'audit.
Wannan bato ne Mark Lebihan kenan, lauyan hamshakin ɗan kasuwar da ake kira Feti Bube, wanda bincike ya bayyana a matsayin wanda ya fi kowa samun kwangila mai tsoka a ma'aikatar tsaro. Yana cewa ya kamata a daina tsangwamar mutanen da muke karewa domin irin abubuwan da ake faɗa a kansu a kafafen yaɗa labarai ya saba wa doka. Har yanzu wannan batu na matsayin zargi, sannan ya ce babu inda doka ta ce tsawala farashin kaya laifi ne a dokance a Niger.
En l'état actuel de notre législation nationale, la surfacturation ne constitue aucunement un délit.
A washe garin bayyanar wannan badakala ta kudaden makamai, bincike a ma'aikatar tsaro ya gano cewa masu hannu a wannan harkalla sun yi amfani da takardun kamfanonin da babu su a zahiri wajen fitar da kudade da sunan odar kayan yaƙi. To sai dai ɗaya daga cikin waɗannan lauyoyi, Maitar Ismail Tambo Musa, ya ce akwai buƙatar gyara a wannan magana domin kalmar kamfanin bogi ko kamfanin ƙarya abu ne da doka ba ta san da zamansa ba a yankin Afirka ta Yamma, ballantana a tuhumi mutum da aikata ba daidai ba a irin wannan yanayi, in ji shi.
Par rapport au faux société fictive, c'est une notion qui en réalité n'existe pas.
Yanzu haka 'yan Niger na ci gaba da matsawa gwamnatin kasar lamba don ganin an hukunta dukkan waɗanda aka samu da hannu wajen wawurar waɗannan kuɗaɗe da binciken baya-bayan nan ya gano cewa sun haura miliyan 46,000 na sefa. Sule Mumuni Barma, Muryar Amurka daga mai a Jamhuriyar Niger.
To a gaida Suleiman. Kara manta, wannan shirin na zuwa muku ne daga birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A Jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka, ko da yaushe ake so, za a iya zuwa shafukanmu na yanar intanet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Noma tushen arziki.
Noma tushen arziki. Noma alladi na cigaba.
Jama'a assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin Noma tushen arziki, wanda ni Muhammad Hafiz Baballe ke gabatarwa. Kamar yadda watakila wasu daga cikin masu sauraron mu suka ji a makonnin da suka gabata, mun fara kawo muku tattaunawa da Dr. Rusky Dado, darakta a ma'aikatar fasaha da kimiyyar halittu a Najeriya, Alhaji Ibrahim Musa na majalisar samar da ingantattun kiruruwa ta Najeriya. A cikin shirin namu na wannan makon, za mu dora inda muka tsaya a makon da ya gabata, inda wakiliyar Madina Dauda ta fara da tambayar Dr. Ross kamar haka.
Doctor, zu menene shawarar ki ta ƙarshe ganin cewa aike ƙwararra ce kuma director ce a ma'aikatar fasaha da kimiyyar halittu?
To, ni dai abin da zan ba gwamnati shawara shine gwamnati ta dauki wannan abin da muhimmanci sosai. Tun ba wannan meeting da muka yi, kuma yanzu gashi mun samu goyon baya akan duk abubuwan da muka tsara za mu yi. Gwamnati ta fito kwai da ƙorkota ta ba goyon baya a ba wannan ma'aikatar na inganta iri da su a ba mu kuɗi, a sa kuɗi a fannin noma sosai-sosai agriculture. Kin san a 2000 ko 12 ne naga an yi meeting duk shugabannin kasashe na Africa sun yi meeting a Malabo akan cewa sun doki za su doki matakai akan a cire yunwa a hana yunwa kuma a cire talauci daga jikin mutane kowa dai a ce kamun nan da shekaru 10 kowa a Africa ba zai je bacci da yunwa ko da so kuma akan cewa kowa ya koma ya bada 10% na budget na national budget na
kasafin kuɗi
a wurin fannin noma
to yanzu Najeriya kashi nawa muke badawa
to gaskiya ban
ya kai kashi uku
na ganin 2.5 ne
to 2.5 kin gani to kin ga illan daga wurin wa take daga wurin mu ne ya kamata mu dauki wannan wurin da muhimmanci so yanzu haka ina kiran gwamnati wannan 10% din nan don Allah ta gwada ta
ayi kokari
a bayar in aka bar za ta amfani za ta kawo amfani za ta bunkasa abin
kasan noma
da noma bunkasa noma da su kuma arzikin mu zai karu domin noma ita ce tushen arziki
to amma ba kya ganin kaman in an ce a rika amfani da kayan na'urar zamani zai rage yawaitan mutane a gonaki yasa mutanen mu ba sa son su yi amfani da wayannan
abubuwa wannan na'ura
ba kya ganin haka shi yake shafan abun ba shi ne ba ko to mun ga mu da matasa da yawa matasa sun ce sun kai miliyan 21 a kasar nan
za su dai samu abun yi sosai ba za a rasa ba ko ake haka
abun yi kin ce gona hectare ka zama mutum biyu uku ma sun isa su
amma akwai wasu hanyoyin da za su fito in muka fara hanyoyi za su fito mai dewa wanda yaran ma za su samu abun yi amma kin ga yanzu me yasa yara ba sa son maganar noma ba sa son maganar gona domin me rike fatanyen nan ka daukan feshi din nan kai komai da kanka kiwiya yaran mu suna da kiwiya kuma manoman ma yawancin su sun tsufa kin gane so ya kamata mu sa noma ta zama abun sha'awa zance ta zama ma yaran mu da matan mu abun sha'awa ba abun da irin in ka shiga sai ka ga kaman kowa yana ganin manomi talaka ne ana daukar shi kaman talauci ne abun nan na talauci kaman sana'an talauci kin gane so haka ake kallon noma amma kin ga yanzu muka fara amfani da su drones su menene wannan tractors da su mai din nan so tractors din ma sai a sa kamar yadda Alhaji ya faɗa a sa wannan ma'aikatar mu na Nigeria su ma su gyara da kanmu mu gyara komai da kanmu yadda su Brazil suke yi muna da
kenan kina nufin za a je yanzu
muna da ma'aikata wanda take karkashin Federal Ministry na Science and Tech ana kiranta Proda tana nan tana can tana Enugu za ta iya wannan abu suna kera abubuwa masu kyau-kyau amma kin ga idan muna shigo da su daga kasan waje za su yi kuɗi kuma kuɗin mu ne ke tafiya
Alhaji Ibrahim kana ganin abin da ya kamaci gwamnati ta yi yanzu shine ta bude nata gonakin
duk da ai nace idan kika duba Kenya a tsiran fulawa da take yankewa Kenya sama da mutum 500 suke da aikin yi akan wannan harkar fulawan
kawai
fulawa fa da zaka dauka
kai amma gonan ta gwamnati ce ko
tasu ce amma
masu sauraro anan zamu da sai a cikin wannan shirin namu sai makon gobe za ku ji mu dauke da cigaban shirin yanzu a madadin bakin namu Alhaji Ibrahim Musa da Dr. Rasiki Dado da kuma wakiliyar Madina Dauda da ta tattauna mana da su sai Julie Ladies Gresham da ta taimaka wajen hada mana sauti Ahmad Hafiz Babala nake muku sallama daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC sai wani makon idan Allah ya kai mu
yanzu kuma bari mu kawo muku kaɗan daga ra'ayoyin da ku masu sauraro kan turo mana ta email.
To bari mu faro da wasikan Ahmadu Manija daga Bauchi a unguwar Karofin Madaki. Ya ce muryar Amurka ku isa min da sakon jaje da ta'aziyya ga al'umman jihar Katsina, Zamfara da ma jihohi da hare-haren da 'yan ta'adda ya shafa. Fatanmu da kiranmu ga shugaba Muhammadu Buhari shine ka dauki matakin sauya manya-manyan rundunonin tsaron kasar nan domin wallahi waɗannan jami'an tsaro sun kasa kuma sun gaza tsirin rayukan 'yan Najeriya. Sako na gaba na cewa salamu murya Amurka na yi matukar farin ciki da jin matakin da gwamnan misali ya dauka na rushe dukkanin yarjejeniyar zaman lafiya da ya kulla da 'yan bindiga a jihar domin tun daga farko ma ba wani dalilin kulla yarjejeniya da waɗannan 'yan bindiga marasa imani. Sai kuma sako na gaba daga Jamila Ado Salati Goma ga Annabi Rijau da Fati Ado Salati Goma ga Annabi Rijau. Suka ce VOA Hausa yi hukuncin kisa ta hanyar rataya da gwamnatin jihar Kaduna ta ce ta dinga yi wa masu fyaɗe abin dubawa ne domin hakan ya yi hannun riga da koyarwa addinin Islama. Kuma kimbin umarnin Allah na iya jefa kasar mu cikin wani yanayi domin Sayyidina Ali ya ce ba a bijirewa Allah a zauna lafiya. Sai kuma sako daga Isa Lawal Girgir magajin garin Girgir jihar Yobin Najeriya. Yace salamu VOA Hausa ko bani dama in yi kira ga gwamnatin tarayyar Najeriya da ma na jihohi da su bude makarantun yara su ci gaba da karatun su domin a gaskiya illar zaman yara a gida yafi na cutar coronavirus. Wannan sakon na cewa salamu VOA Hausa a gaskiya dole ne sai gwamnatin Najeriya ta tashi tsaye wajen aiki da gaskiya wajen magance matsalar fyaɗe, ma'ana dukkan wanda aka kama da laifin fyaɗe a yi masa hukunci mai tsanani domin ya zama darasi ga masu niyyar aikata irin wannan ɗabi'a daga Kabiru Janya Kwari Sokoto a Najeriya. Wannan sako ya fito ne daga Malam Usaini Dangote Karasuwa jihar Yobe. Yace salamu VOA Hausa, ina ƙara dubun godiya ga waɗanda suka mika mini sakon ta'aziyya sakamakon rasuwar mahaifiyata. Ga dubun gaisuwa ta zuwa ga Alhaji Mele Yusufali da Alhaji Umar Forever Gashuwa da Ado Salati Goma ga Annabi da Ali Abdullahi Dorumbaga da Nasiru Shehu Yunusali da Aluman Karasuwa baki daya. Wannan sako ya fito ne daga Muhammadu Salu Kauranan Moda Zamfara. Hakika ci gaba da zubar da jinin al'ummar wajen su jihohin Arewa da 'yan bindiga ke yi abin tayar da hankali ne matuka. San bai kamata a ce jagororinmu sun zura ido hakan na ci gaba da faruwa ba, don haka wannan babban kalubale ne ga duk wani mai ruwa da tsaki a wannan yanki namu. Wannan sako da cewa salamu VOA Hausa, a gaskiya tsaro ya tabarbare a Najeriya musamman arewacin Najeriya, Allah kawo mana karshen shi, amin. Daga Aliko Auta Kafinta Yalwa Gindin Akwati Barikin Ladi jihar Filato. Daga karshe sai sako Rilwanu Ibrahim London Uba ya ce tabarbarewar tsaro a Najeriya musamman arewacin kasar wannan abin tashin hankali ne, ya kamata shugaban kasa Muhammadu Buhari ka farka daga baccin da kake yi domin al'ummar Arewa suna cikin wahala.
Da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai an manfa a taƙaice.
Hukumomi a Beijing sun kakaba matakan killace kai a unguwanni 21 domin hana sake yaduwar cutar coronavirus da ta kama mutum 106 a babban birnin kasar China. Ranar Alhamis ne ake sa ran za a rantsar da shugaban kasar Burundi da aka zaba Evariste Ndayishimiye mako ɗaya bayan rasuwar shugaban kasar mai barin gado Pierre Nkurunziza, a cewar kafafen yada labaran kasar. Kasar Koriya ta Arewa ta aiwatar da barazanar da ta yi na rushe ofishin jakadancin abokiyar gabanta da ke arewa da kasar a wani mataki da zai kara ruruta tsama da ke tsakanin Pyongyang da Seoul. Kafofin sadarwa ta Koriya ta Kudu sun sanar da jin wata ƙara mai ƙarfi tare da tashin hayaki a yau Talata kusa da rukunin gidaje na Kaesong. A yau Talata, wanda ke ɗauke da ofishin hulɗa da ƙasashe na Koriya, jim kaɗan ma'aikatar haɗa kai ta Seoul da ke kula da ofishin ta tabbatar da rushe ginin.
To masu saurare, da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin, amma idan Allah ya kai mu a shirinmu na dare, wato 9:30 agogon Najeriya da Nijar, wanda ya daidai da 8:30 agogon GMT da Ghana, za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Aisha Sule wadda ta taya ni gabatar da shirin da Julie Demonstration wacce ta haɗa mana sautin ta kuma ba da umarni, da kuma injiniyanmu na yanzu ni Ibrahim Kalamasi Garba ke cewa a huta lafiya, wassalam.